إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوة أولنا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي أبي هريرة أولنا قرينا أرليت a wannan rana ta Alhamis, wacce ta daidai da ranar 23 ga watan Jumada al-Ula, hijira 1445, wanda ya daidai da ranar 7 ga watan 12 2023 miladiya, don ci gaba da karatunmu na waiwaye adan tafiya wanda muke gabatarwa a kowane ranar Litinin da Alhamis. Yau Alhamis muna karatu a cikin littattafai na aqida. Littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rashad na al-Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad bin Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah, wanda wannan shine zai zamo majlisi na uku a cikin jerin karatutukan wannan littafi. A darasin da ya gabata mun zo ƙarshen wata gaba mai muhimmanci wadda muka tike daga kanta, wadda malamin ya bayani game da abin da yake wajibi dangance da abin da ya shafi sunayen Allah da siffofinsa. Mun yi bayani, akwai ƙarshen bayani da ya kamata a ce mun zo da shi, to amma lokaci ya ƙure da aka na kyale bayanin, na ce to in mun zo sati mai zuwa mun kammala shi dangance da maganan da shi Ibn Qudama alaihi rahmatullahi yayi, a inda yake cewa wa kullu ma jaa fil qur'ani aw sahha anil mustafa alaihi salam min sifatir rahmani wajaba al iman bihi wa talaqqihi bit taslim wal qabul. Yace duk abin da ya zo a cikin alqur'ani ko ya inganta daga al mustafa alaihi salam min sifatir rahman, wanda yake ya shafi sunayen Allah mai rahama, yazo a Qur'ani ko yazo daga abinda ya inganta daga manzon Allah na siffofin Allah mai rahama, wajaba al-imanu bihi, imani da wannan ya zama wajibi, wa talaqqihi bit taslim, da kuma wato tariyansa da sallamawa, wato a karbe shi cikin miƙa wuya, wal qabul da jawwa, wato miƙa wuya da kuma karɓa, a miƙa wuya a jayu, sannan kuma a karɓi abin hannu biyu. Ya ce wa tarkul ta'arudi lahu bir raddi wa ta'wili wa tashbihi wa tamsil, haka kuma ya zama dole a guji fito na fito da wannan abin da ya zo daga alqur'ani ko wanda ya zo daga abin da ya inganta daga manzon Allah. To a guji fito na fito da shi bin raddi, wajen yi masa raddi a mayar da shi, wata'wili ko a yi tawili, wattashbihi ko a kamanta da halitta, wattamsili ko a kwatanta da halitta. Mutum ya guji wannan. To sai zo kan gabar da muke so mu magana a kanta, ya ce wa ma ashkala min dhalika wajaba isbatuhu lafzan, ce duk abinda ya rikitar na daga sunayen Allah da siffofinsa, duk abinda ya rikitar min zalika na daga wannan, to wajaba isbatuhu lafzan, ya zama wajibi a tabbatar da shi a lafazi, wa tarku ta'arrudi lima'anahu, wa tarku ta'arrudi lima'anahu, sannan a bar kokarin bijiro kai zuwa ga ma'anansa. Yace wa naruddu ilmuhu ila qa'ilihi, za mu mayar da iliminsa zuwa ga wanda ya faɗe shi, ونجعل أهدته على ناقله مميد مسؤولية رساء كم وند ينقلتوشي سيأتي اتباقا لطريق الراسخي دمون بيأي غحنر كففو في العلم أتكي علمي الذي أصنى الله عليهم في كتابه وند الله يبيس أتكي لتافنساء المبين وند كبين كومي في الله في الله بقوله سبحانه وسيكا وآية ندتك تكي سورة آل إمران ومن يقرم كاو مغنغنو na malamai mun yi sharhi da bayanin Usaymin akan wannan gaba wanda yake cewa su nasoshi na alqur'ani da nasus na sunna yake cewa fa intar su wani al'amari ne nisbi mun karanta wannan magana ta Usaymin wato nasus na alqur'ani da sunna fa intar su wani abu ne wanda yake ya danganta daga wani zuwa wani haka yace abin da yayi iskali ya rikitar kuma ashkala fa huwa ma la yatrihu ma'anahu abin da ya rikitar shine abin da ma'anarsa bai fito ba al ijmalin fi dalalatihi ko dai saboda yazo a dunkule aw qasrin fi fahmi qari'ihi ko kuma a samu tawaya wajen fa'intar wanda ya karanta ne fa'intar sa ta samu tawaya to irin wannan yace fa yajibu isbatu lafzihi wannan wajibi ne a tabbatar da lafazinsa lurudi shar'i bihi saboda zuwan shari'a yazo da shi wa tawaqquf fi ma'anahu ay tawaqqufi kuma game da ma'anansa wa tarku ta'arudi lahu sanai kokari a guji wato abinnan at-ta'arrud bijrukai zuwa ga kokarin sai ka gano ma'anansa yace li annahu mushkilun saboda abane mai rikitarwa ba yumkinul hukmu alayhi ba zai yi a yi hukunci a kansa ba ba ko inda yazo yake cewa innal wuduha wal ishkal fi an-nusus ash-shar'iyya amrun nisbi cewa yake cewa bayyanar abu qalo da kuma rikitarwa a cikin nassoshin shari'a wani nassi yazo a bayyana qalo wani nassi kuma yazo tare da rikitarwa to wannan al'amari ne nisbi wani al'amari ne da yake dangantuwa يختلف به الناس بحسب العلم متاني سنا بمبنتوا اتكين wannan kowa da gurgurdan ilimin sa bi hasbil ilmi wal fahmi kowa da gurgurdan ilimi da fa'intar da Allah ya masa faqad yakunu mushkilan ala an shakhsin akwai abin da zai zama mai rikitarwa a wajen wani ma huwa wadihun inda shakhsin akhar wanda kuma in ka koma wajen wani zaka samu abin da yake a fili a wajen sa والواجب عند الإشكال أبن ديك واجبي أوجن ركتروا اتباع ما سبق دن أبن ديك باتا من ترك التأرد له شين كدمة يبجرو كان سزوا سيوا سيا سامو ما سوى تماعنا والتخبط في معناه دكوم متنية الكانية أتكم معنا رسا تو شيء سيمين نينا مغانا أكن نسن غباتا دكوم النصوص أكوان دسكي قنشد سفوفن الله مفاينتا akwai wanda suke kunshe da sunayen Allah da sifofin Allah to in an tafi akan wannan sai ya zama kenan hatta a cikin al-asma wa sifat ana iya samun wannan matsalar mutum ya kasa gano suna wannan sunar me ma'anarsa ko wannan sifar me ma'ananta to idan mutum ya kasa ganowa to kada yayi kokarin kutsawa wajen sai ya gano me ma'anar ko kuma ya bashi ma'anar da shi ta fado masa a rai inda har yana daukar ma'anoni da yawa to in yana da wani magabaci an gane da suka fassara ga ma'anar da suka bashi sai ya bashi wannan ma'ana in ba yada to sai dai ya tawakkufi to wannan ita ce fa'intar da Usaymin yayi wa bayanin Ibn Qudama da yayi ana amma akwai malaman da suke ganin wannan lafazi da yayi amfani da shi akwai kuskure a ciki shi Ibn Qudama wanda yake wa ma ashkala min dalika wajaba isbatuhu lafzan wa tarku ta'arrudi bi ma'anahu duk abinda ya rikitar ne daga sunayen Allah da sifofinsa ya zama ka kasa gane ma'anansa ya zama ma'anan ma'anonin sun rikitar da kai ka kasa gane wacce ce daga ciki to ya zama wajibi ka tabbatar da shi a lafazance sannan kada ka bijiro kanka zuwa ga ma'anarsa mutum ya guji fito na fito da ma'anar ko kuma ya kokarin ta'arrudi zuwa ga ma'anansa to nan akwai waɗanda suka yi taƙibi akan wannan magana domin akwai gurare da dama da malamai suka yi ma wannan malamin Allah ya kashi rahama gyara to wannan kalmar tana daga cikin kalmomin da ake masa aka yi masa gyara a kanta. Domin Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh ya faɗa game da wannan magana da ya faɗa, da ya ce wajaban imanu bihi lafzan, da ya zo kanta sai ka ce wa amma kalamu sahibin lum'a fi hazihi al-kalima mimma luhiza fi hazihi al-aqila. Yace wannan magana da wannan mai wannan littafin ya faɗa tana daga cikin maganan da aka hararo a cikin wannan littafi na aqida da ya rubuta cewa an samu gyara. Yace wa qulluhiza fiha iddatu kalimatin ukhijat ala al-musannaf. Yace ba wannan kadai ba, an samu wuri ne da dama kalmomi da yawa da aka yi masa gyara, da kuma wannan shikirin dan adam tare ne bai cika goma ba. Yace iz la yakfa anna mazhab ahli sunna wal jamaa, domin ba abu bane da yake boye mazhabin ahli sunna wal jamaa huwa al-iman bima sabata fil kitab was sunna, shine imani da abin da ya tabbata a qur'ani da sunna ni asma'illahi wa sifatihi, na abin da ya shafi sunayen Allah da sifofinsa, lafzan wa ma'na, lafzan wa ma'na, zaka yi imani da shi lafazinsa da ma'anarsa. Sabani ne shi Ibn Qudama yace in ya rikitar da kai to kai imani da shi, ka tabbatar da lafazin, ma'anar kuma ka fawwala. Sabani ne shi ya faɗa yadda muka karanta, ba ma ashkala min zalika wajaba isbatuhu lafzan wa tarku at-ta'arrud li ma'ana, kar ka bijiro kanka zuwa ga ma'anar. To shine Usaimin ya fahimci kai tawakkufi kenan, kai tawakkufi akan ma'anar tunda ka kasa ganuwa, amma ka bar ma wanda suka gano su kuma suna iya ganewa. In ka san wasu manya a cikin ilimi da suka gano ma'anar, to sai ka ba shi irin wannan ma'anar da suka bayar, in baka sani ba kai tawakkufi. Amma shi Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh ce a shi kansa lafazin bai kamata a yi amfani da shi, kuma wannan ya fi kyau. Wannan magana ta Sheikh Ibrahim, Sheikh Muhammad bin Ibrahim Ali Sheikh ta fi kyau, saboda shi duk lafazin da zai iya kawo shubha to yana da kyau a guje shi. Wani in yazo zai fahimci wajaba isbatuhu lafzan din nan wa tarku ta'abil li ma'anahu, zai fahimci yana nufin Ibn Qudama yana da aqida ta at-tafwid. Tafwid shine fawwalawa, kun fahimta? Wani abin da zai fahimta kenan, kamar yana daga cikin masu fawwalawa, sai a tabbata ba to a faɗi lafazin a fawwala ma'anar, alhali kuma ba shine aqida ta ahlus sunna ba. Yace abin da yake aqidar ahlus sunna shine tabbatar da sunayen Allah da sifofinsu da sifofinsa lafzan wa ma'na, wa i'tiqadu anna hadhihi al-asma' wa sifat ala al-haqiqa la ala al-majaz. Mutum ya kudurci cewa wa'innan sunaye da sifofin suna bisa ga haƙiƙanin su ne, ba majazin su ba, ba majazi ba. Al-haqiqatu wal majaz, ku koma karatun mu na balaga za ku san menene wannan al-haqiqatu wal majaz. Haƙiƙa wato to za a tabbatar da su ne bisa ga haƙiƙanin ma'anansu, ba ma'anansu ta majazi ba. Wa anna laha ma'ani haqiqiyya taliqu bi jalalillahi wa azmatihi. Wa'innan sunayen da sifofin suna da wato ma'anoni na haƙiƙa, irin haƙiƙar da take dacewa da girman Allah da matsayinsa. To haka zaka ce, idan haka zaka tabbatar da ma'anan lafazin da ma'anar gaba daya. Wa adillatu zalika kaseera, yace kuma dalilan da suke tabbatar da wannan sunanan da yawa, min an tuhsar, yace aksaru min an tuhsar, yawan su yafi a kididdige. Wa ma'ani hadhihi al-asma' zahira ma'rufa min al-Qur'an ka ghayriha la lubsa fiha wala ishkal, yace ma'anonin wa'innan sunayen na Allah da sifofin Allah da suka zo a Qur'ani da wanda suka zo a sunnar manzon Allah, ma'anonin sanannu ne min al-Qur'ani, wanda suka zo a Qur'ani ka ghayriha, kamar sauran kalmomi ne, la abinnan kamar sauran su ne. Wa ma'ani hadhihi al-asma' zahira ma'rufa min al-Qur'ani ka ghayriha la lubsa fiha, babu wani abinnan ne ake ce masa al-lubsu, shine cakuduwar abu, ma'ana ma'anonin ba sa cakulewa a kasa ganewa. Wala ishkal, kuma babu wani ishkali, wala gumud, kuma babu wani buyuwa a cikin ma'anansu. Yace faqad akhadha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anhu al-qur'ana, yace haqiqa sahabban manzon Allah sun karbi al-qur'ani daga wajen manzon Allah. Wa naqalu anhu al-ahadith, kuma daga gare shi suka kalato hadisai, suka nakalto hadisai. Lam yastashkalu shay'an min ma'ani hadhihi al-ayat, amma ba su kawo wani iskali ba a cikin ma'anonin wa'annan ayoyin wal ahadith da wa'annan hadisan da suke dauke da sunayen Allah da sifofin sa, li'annaha wajihatun sariha, domin suna dauke da ma'ana wadda take wajiha sariha. Wa kadhalika man ba'di, haka wanda suka biyo bayan wato man ba'd man abin nan man ba'du man da suka biyo bayan su, min al-qurun al-fadila, daga cikin karnonin nan masu falala, kama yurwa an malik, kamar yadda ake rawaitowa daga imamu malik dan masu ila an qawlihi subhanahu, lokacin da aka tambaye shi game da fadin Allah ar-rahmanu ala al-arshi istawa, qala sayyidu al-istiwa ma'lumun wal kayfu majhulun wal iman bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a, yace istiwa'i abu ne sananne, kaga ma'anan sananniya ce, amma wal kayfu majhul, kayfiyar yaya sifar take, wannan shine jahiltaccen abu, wal iman bihi wajib, imani da shi kuma wajibi ne dan Allah ne ya faɗa, wasu'alu anhu bid'a, kuma tambaya game da wannan kuma bid'a ne. Yace wa kadhalika yurwa ma'ana dhalika ar-rabi'a, shi abin nan Sheikh Malik, ana ruwaito wannan lafazin daga Rabi'a wanda malami Imam Malik ne, wa yurwa an Ummu Salma marfu'an mawqufan, kuma ana ruwaito shi daga Ummu Salma a matsayin marfu'i da mawqufi, cewa al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib wasu'alu anhu bid'a, yafi shahara a baki Imam Malik, amma kafin shi an samu wanda suka faɗi irin wannan kalmomin. Yace amma kunhu sifa, amma haqiqanin sifa, wa abinna wa kayfiyatiha, wato kayfiyar sifa din, yaya sifar take, wala ya'lamuhu illa Allah, ba wanda ya san wannan sai Allah, inil kalamu fi sifa far'un anil kalami fi mawsuf, domin magana akan sifa reshe ne na magana akan abun sifatawa, sai ka san abun sifatawar kake iya sanin sifar sa, fa kamala yu'lamu kaifa huwa in fa kama la ya'lamu kaifa huwa illa huwa fa kadhalika sifatuhu, kamar yanda ba wanda ya san yaya Allah yake sai shi Allah, to fa kadhalika sifatuhu, haka sifofin Allah ba wanda ya san yaya suke sai shi Allah. Yace huwa ma'ana qawlu malik, wannan shine ma'anan fadar qawli malik, fadar imamu malik, wal kaifu majhul, sanin yaya kayfiyar sifar Allah take abane jahiltacce. Sai ce amma ma zakaruhu fil lum'a, amma abinda ابن قدامة يفرع تكلم لمعات الاعتقاد فإنه ينطبق على مذهب المفوضة. يتي هنا داتي واني دا مذهب المفوضة كاغني ما سفولاوا. يتي وهو من شر المذاهب وأخبثها. وندكم واني هنا لقتكم ما في شر المذهب به. ما في مول المذهب به. يتي والمصنف رحمه الله تعالى إمام في السنة. ما ولا في اللتاف النوم شكم من سنشوا جاغورا ني السنة. shugabani a cikin sunna, wa huwa abadun nasi an mazhab al-mufawwida, daka yafi kowa yin nisa da mazhabin mufawwida wa ghairihim, da wasun su min al-mubtadi'a, daga cikin yan bid'a, wallahu a'lam, Allah shine mafi sani. To wannan an nakalto shi a maktabatul ifta, ina ga fatawa ta 328 wanda aka yi ta wato 27 ga watan 7, abin nan 28 ga watan 7 1385, wato na hijira kenan 1385, naqalan an fatawa wa rasail samaha, abin nan rasail samahati Sheikh Muhammad bin Ibrahim, wato an nakalto daga fatawoyi na shi wannan babban malamin Sheikh Muhammad bin Ibrahim, wanda aka harhada aka rattaba wanda ya harhada fatawoyin ya rattaba su shine Muhammad ibn Abdurrahman bin Qasim. To sai zo da karin bayani, yake cewa man raja ila musannafati ibn Qudama, yanzu nan ana son a sama wa ibn Qudama mafita cewa baya daga cikin masu aqidan tafwidi, to shine yake cewa duk wanda ya koma wallafe-wallafen ibn Qudama, Allah ya ji kanshi, alima yaqinan annahu ba'idun kullul bu'di an mazhab al-mufawwida, mutum zai fahimci cewa lallai yayi nisa dukkanin nisa daga mazhabin ɗan fawwalawa. Masu fawwalawa su ne su ce ka tabbatar da lafazin ka fawwala ma'anar, da haka kaga ka ce hannu amma ka fawwala ma'anar, ma'ana ka tabbatar da yadu amma ma'anar ka fawwala ma'anar. To Ibn Qudama yayi nisa, wato in kana karanta littattafan shi zaka fahimci
aqidansa tayi nisa da aqidar irin wa'annan wa ahlut tawil haka aqidansa tayi nisa da yan tawili aqidar yan tawili da sai ma kitabuhu musamman ma karanta littafinsa zammut tawil wanda ya rubuta mai suna zammut tawil alladhi radda fihi ala ahli tawil da ciki yayi raddi ne ga yan tawili wa man hadha hazuhum da wanda yabi irin hanyar su min al mufawwida daga cikin masu fawwalawa واصبحت فيه مذهب اهل السنه اتكلم كتاب الناس يا تثبت ده مذهب اهل السنه ني من الايمان بما ثبت في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته لفظا ومعنى كجيك كلمه ذم التعويل اتكلم يا تثبت ده مذهب اهل السنه وجن ايماني ده ابن ده يثبت تيكي واتو daga littafin Allah da sunnar annabin Allah na sunayen Allah da sifofinsa lafzan wa ma'na kaga nan ba maganan ka tabbatar da lafazi kakkai ta'arudi akan ma'ana a can ya tabbatar da me lafzan wa ma'na yace fa ma warada an ibn qudama huna to abin nan da yazo daga ibn qudama a daidai nan gurin da yace wajaban imanu bihi lafzan ya zama wajibi ayi imani da shi a lafazi min al mujmal al mutashabih yana daga cikin dunkulallun magana haka masu rikitarwa alladhi fussira salihan wadihan wanda ya fassara su shi da kansa ko aka fassara su fassarawa wanda ta fito sarri a bayyane bayyanan fi musannafatihi aw wallafansa al ukhra nadaban fa yajibu ar-radd ila al muhkam min kalamihi alayhi rahmatullah to dole idan an samu wata magana samu tashabiha to sai a mai da ita zuwa ga muhkam din maganar sa nan yayi wata magana mai rikitarwa to ya zamu mu gane me yake nufi mu koma zuwa ga inda irin wannan maganar kuma ba tare da wanda rikitarwa ba ay raddul mutashabi ma al abinna ay amayda al muhkam din min kalamihi wa to amayda mutashabih na magana zuwa ga muhkam wannan kuma shine kaida ahli sunna koda ayoyin alqur'ani ne idan wata aya ta zo mutashabiha to ana mayda ta zuwa ga muhkam su za su tantance ma'ananta alqur'ani shike fassara kansa nan mun ga wata aya wanda ma'ananta ya rikitar da mu sai mu koma zuwa ga mai inda Allah ya karin bayani ya fade ta dalla dalla to sai mu fassara ta da muhkam dinta to shi ma ban gani ibn qudama haka ya kamata ayi kuma duk wani malami irin wannan adalcin ya kamata ayi masa ba ibn qudama kadai ba koda malamin bid'a ne koda wani malami ne bazar da ya fadi anan karka rike ta ita kadai ka koma sauraron littafin sa inda yayi irin wannan maganganu kaga duka me yace a can me yace a can me yace a can inda yayi magana da ya fada anan tana rikitarwa magana ce mai rikitarwa to ka dauke ta sai ka bibi inda yayi irin wannan maganganu sai ka fassara ta da sauran bayanin da yayi a sauran gurere to yanzu anan yayi magana mai rikitarwa shi ibn qudama yayi magana mai rikitarwa ilmin maganar ɗan aqidar ahlut tafwid masu aqidan tafwid wanda kuma ibn taymiya yace wannan ita ce mafi sharrin aqida ita ce mafi munin aqida kuma kowa ya san ibn qudama baya daga cikin irin wa'annan mutane amma wannan magana da ya fada ya za a yi ka fa'ince ta da kyau duk da magana ce mai rikitun da magana ce mai rikitarwa to ka koma da tafansa to shi ne ya maka ishara zuwa ga littafin sa mai suna mai ar-radd abinnan zammu ta'wil littafin sa mai suna zargin tawili to a ciki ya yi magana cikakkiya inda ya tabbatar da aqidar ahlus sunna sunayen Allah da sifofinsa wanda alqur'ani da sunna tazo da su ana tabbatar da su a lafazi da ma'ana to da wannan za a fassara wannan maganar tashi ba daga ba za a dauki ba za mu dauki abinda muka fahimta daga gare ta na wani abin da ake ganin kuskure ne mu danganta masa wannan sai mu kalli sauran maganganun sa sai mu fassara wannan maganar tashi da sauran maganganun sa shine yace abin nan fa kullu ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود الى المحكم من كلامه في سائر تصانيفه والله اعلم duk abin da yazo a cikin maganar sa duk wata magana da wannan malamin ya fada ba shi kadai ba kowane malami wanda tana daukar wata fuska mai kyau tana daukar wata fuska mara kyau to wannan maganar tashi mu dauke ta mu mayar da ita zuwa ga inda yayi magana filla filla yayi irin wannan magana dalla dalla tunda malamai wato akwai inda suke bayani a takaice yanzu kaga wannan littafi karaman littafi ne lum'atul i'tiqad mai yiwa ma wani dalili ne yasa ya rubuta shi
sai shi dan karaman littafi. To idan mutum zai karaman littafi kaga wasu kalmomi baya faɗaɗa su, zai farfade su ne haka a duddun kule. Mai yawa kuma da ya rubuta ma bai dawo ya muraja'a da sauransu daga baya aka dauka aka wallafa. To idan ana son a gane wannan kalma da ya faɗa nan a dunkule fa tana da fuskoki da yawa, tana ya daukan fuska mai kyau kamar da Usaimin ya dora ta akan fuska mai kyau, tana kuma ya daukan fuska mara kyau kamar da zaka iya fassara ta da tafwidi a tabbatar da lafazin kar a yi ta'arrudi zuwa ga ma'anar. Kaga in kaga dama zaka iya fassara wannan da me da tafwidi, to yanzu menene zai raba maka garrama? Ka koma inda ya faɗaɗa, inda ya bayanin da fadinta, sai ka ga me yace. To anan ne in kana so kai masa adalci sai kai masa, ko baka son kai masa adalci sai ka tsaya anan kace ai ibni Qudama ma dan tafwidi ne. To kaga anan baka yi masa adalci ba. Allah ya sa mun gane wannan karatun. Nayi wannan dogon karatun ya cinye mana lokaci, kusan rabin lokacin ya tafi. Saboda wannan bayanin akwai bukatar a yi shi. Saboda wato malamai ne na sunna, lokacin da muka zo zamu yi tarjuman sa mun yabe shi. Mun ce jigo ne a cikin sunna. To kaga in ba a yi wannan bayanin ba, wani sai ya fahimci cewa aqidar sunna ga yanda take ga yanda take. Ahlus sunna suna yin tafwidi, alhali kuma ba haka bane. Yanzu mun tafi zuwa ga inda muka tsaya. Yace qala al-imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radiyallahu anhu. Haka ne? Ibn Qudama ya ci gaba da bayani. Yace al-imam Abu Muhammad, al-kunyar sa ce Abu Muhammad Abu Abdullah. قال الإمام أبو عبد الله الإمام أبو عبد الله ميسونا أحمد بن محمد بن حنبل وانا بك في ثاني أحمد بن حنبل من مذهب الحنبلية رضي الله عنه يرد الله يقارى تبتا قريشي وانا اصطلاحي أنا أنفاني لشي حتى وانا با صحابي با بالي في بني واتو كلمة رضي الله عنه نكي سنشوه kada iya cewa mutum radi Allah addu'a ce Allah ya yarda da shi, amma a istilahi da malaman sunna suka yi domin tantancewa ana amfani da lafazin ne ga sahabbai. An gane annabawa a ce alaihi musallam, annabi a ce sallallahu alaihi wasallam, sahabbai a ce radiyallahu anhu, wanda suka biyo bayan su matattun cikin su a ce rahimahumullah, masu rai a ce hafizahumullah. Mun gane wannan istilahi ne da zarar nace fulanan hafizahullah zaka fahimci yana rayi. Ina cewa fulanun rahimahullah, ba sai na yi bayani ba zaka fahimci ba sahabi bane, amma ina cewa fulanun radiyallahu anhu, kana fahimtar cewa me sahabi ne. Ina cewa fulanun alayhi salam, zaka fahimci me annabi ne. To wannan istilahin malamai sun yi shi dan tantancewa, amma dan ka cewa wanda ba sahabi ba radiyallahu anhu babu laifi akan wannan. Na dan tsawaita bayani akan wannan a wannan littafi da muka karanta a wannan majalisi, na dan yi bayani mai tsawo akai. To shi wannan al-Imam Muhammad bin Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Ash-Shaybani yana ɗaya daga cikin al-a'imma al-arba'a, limaman nan guda hudu, Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sannan ana masa laqabi da Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a saboda hakurin da yayi akan jarabawa da ya fuskanta ta yan bid'a. An jarabe shi da jarabawa mai tsanani, yayi hakuri kuma ya kafe akan sunna har Allah ya sanya nasara a hannunsa. Allah ya abin nan ya bawa wannan aqida ta ahlus sunna nasara ta hanyarsa saboda kafewar da yayi, wataƙila inda ya sallama a lokacin da ba wannan magana ake ba yanzu, amma ya kafe kaman kafaffen dutse ba irin azabar da bai sha ba, amma bai yarda ya sauka daga kan wannan aqidan. Allah ya amfani da shi aka rubuza aqidar ahlu zaidi, waɗanda suke karkacewa su bar nassi su je su yi amfani da wani abu daban. Jahamawa da mu'tazilawa suka yi su tabbatar da wannan mummunan tunani nasu a cikin al'ummar musulmi, abin ya citra. Abinda suka so su tabbatar din kuma shine alqaulu bi khalqil qur'an, cewa alqur'ani halitta ne. Suka ce alqur'ani halitta shi Allah yayi, ba wai maganan Allah bane. Suka ce in aka ce qur'ani maganan Allah ne, to kenan Allah yana magana. Yana ce Allah yana magana, to an kamanta Allah da dan adam, an kamanta Allah da dan adam, kenan an yi tashbihi. su kuma dan gudun kar a ce Allah yana magana suka ce to Qur'ani ba maganan Allah bane, zan so a wajen su Allah bai magana tunda dan Adam yana magana, haka sai suka shigo da wannan gurbatacciyar aqidar wanda ba a saba jin ta ba sai a bakin su, magabata ba sa fadar wannan. Wasu daga cikin malamai tun lokacin Harun al-Rashid suka biro da wannan aqidar, amma shi da yake yana kan sunna Harun al-Rashid bai bar su sun yi karfi ba a lokacin, bal ma kama su yi ta yana hukunta su. Sai bayan shi wanda suka biyo bayan shi lokacin sarki Ma'mun shi ne ya rungume su ya ba su matsayi, suka shigo cikin musulmi suka yi karfi suka kusance shi suka yi karfi. To lokacin ne aka fara barazana ga ahlus sunna cewa dole kowa ya zo ya dade wannan aqida, to wanda bai dade ita ba za a azabtar da shi. To wasu suka yi ta taqiya, wasu suka yi ta abin nan tauriya, wasu kuma suka sallama kawai dan su huta da azaba. Ahmad bin Hanbal shine wanda ya kafe rahimahullahu ta'ala, har sai da Allah ya kawo wasu sarakuna na wannan daular dai wanda su kuma suke kan aqidan sunna, sannan suka kubutar da shi daga bala'in da yake ciki, ya fita daga wannan bala'in, kuma aka tabbatar da aqidar ahlus sunna a wannan lokacin. To kaga shi ne wanda ya zama wani saddan ha'inan, wani wato wani dam mai karfi wanda ya hana ma wannan bala'i na bid'a ya fantsamo cikin mutane. Ya tsaya tare da wasu a'imma, wasu manyan jagorori da suka tsaya tare da shi, amma sai dai shi ne wanda ya fi su kafewa, ya fi su karfi a wannan mukama, ya yi haƙurin azabtarwa, an daddake shi duka ba ɗaya ba biyu ba, ya sha ɗauri a gidan kurkuku, har ma an ɗauke shi an tafi da shi za a kashe shi da niyyar aje a kashe shi, amma duk da haka ya haƙuri ya ƙi sallamawa. Daga ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki wannan aqidar da shi, ya kuma kawo ƙarshen jahamawa da mu'tazilawa ta hanyarsa, ba su fa'idantu da komai ba na ƙarfin da suka samu ta hanyar goyon bayan waɗannan shugabanni da suka goyi bayansu a wannan lokaci. Wannan goyon bayan da suka samu bai taimaka musu da komai ba wajen yaɗa wannan mummunar aqida. Allah ya mayar da kaidansu a cikin zukatansu saboda dagewar wannan babban malamin Ahmad bin Hanbal. To shi yasa ake ce masa imamu ahli sunna, wanda jama'a ake masa laƙabi da wannan. To wannan shine ya faɗi wannan magana dan a tabbatar maka daga yanda aqidar Ahmad bin Hanbal take. To Ahmad bin Hanbal yace fi qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da yazo kan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a inda annabi yake cewa inna Allaha yanzilu ila samai dunya, lalle Allah yana saukowa zuwa ga sama ta duniya, ma'ana sama ta kusa. Wannan hadisi ne da ɗan bid'a suke tawilansa, wasu ma suke kore shi, wasu kuma suke tawilan. Duk wani ɗan bid'a baya fassara wannan hadisin da yadda yazo, sai yayi tawilansa. Wanda hadisi ne shi Imam Ahmad din ya fitar da shi a musnad dinsa abin nan a juz'i na 15 shafi na 363 da lamba ta 9592 hadisin Abi Huraira, wanda kuma bayan shi ma Bukhari da Muslim sun fitar da shi. Bukhari ya fitar da shi a Kitabud Da'awat, babu abana addu'a, addu'a wa nisful layli, yin addu'a a rabin dare. Muslim ma Kitabul Salatul Musafirin, babu targhib fi addu'a wa dhikr fi akhir al-layl, shi ba su ma dai daga hadisin Abi Huraira. Lafazan hadisin yana zuwa Bukhari, yana cewa ya tanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala abannan kullu laylatin ila samai ad-dunya, yana yabqa sulusul layl al-akhir, sulusul layl al-akhir ko al-akhir ne ko al-akhir, fa yaqulu, sai ya ce man yad'uni fa astajib lahu, man yas'aluni fa ati, man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Ubangijinmu yana sassaukowa, ya tanazzalu yana saukowa, tabaraka wa ta'ala kullu laylatin, a kowace dare yana saukowa, ila sama'i dunya, zuwa ga sama ta kusa, sama ta farko kenan. Hina yabqa sulusul layl al-akhir, sulusul layl al-akhir, lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya rage,
zamo dare ya rabu gida uku dan sulusun karshe shine ya rage to a lokacin yake saukowa sai ya rika cewa wa zai roke ni man yad'uni fa astajibu lahu man yad'uni fa astajibu lahu wa zai roke ni in amsa masa man yas'aluni fati wane ne zai roke ni in bashi wane ne zai roke ni bukatar sai in bashi abin da yake da bukata man yastaghfiruni fa aghfiru lahu wane ne yake nema zai nemi gafarata in gafarta masa to da yado kan wannan hadisin shi Ahmad bin Hanbal yake cewa wato ba wannan hadisin shi kadai ba bayan shi akwai kuma fadin Allah ta'ala wa inna Allaha yura fil qiyama cewa Allah ta'ala ana ganin sa a ranar gobe kiyama ana ganin Allah a ranar gobe kiyama shi ba hadisi ya kawo shi ka zo ba hadisu ru'yatul lahi yawm al qiyama cikin jami'ul usul na ibn al athir ya kawo shi juz'i na 10 shafi na 438 da lamba ta 7973 da sauran kuma wasu gurere ne ta kawo shi kuka duba sharhu aqidatut tahawiyya juz'in farko shafi na 215 zuwa na 218 hadisai sun zo masu yawa da suke magana akan ganin Allah a ranar gobe kiyama bukhari da muslim sun fitar da hadisi bukhari ya fitar da shi a kitabut tauhid babu qawli lahi ta'ala wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira sai kawo hadisi muslim ma ya kawo shi a kitabul iman babu ma'rifatu babun ko babu ma'rifati tariqir ru'ya bukhari da muslim dai sun kawo hadisi cewa ana ganin Allah a ranar gobe kiyama yan aljanna suna ganin Allah amma a duniya ba a ganin Allah Allah ya ce wa ne Musa lan tarani ba za ka gani ba to irin wannan hadisan shi wancan yanzilu rabbuna wannan muka karanta muka ce muku yan bid'a suna mai suna inkarin hadisi suna fada da hadisi suna cewa ana kamanta Allah da jiki an ce yana saukowa kun ga da wannan kuma hadisi ne ingantacce waye fadin shi manzon Allah wannan ma cewa ana ganin Allah waye fada manzon Allah gashi kuma a Qur'ani wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira amma wasu suka fassara nadhira dan wai da jira ila rabbiha nadhira tana zuwa ga ubangijin ta ita mai jira ce mana tana jiran suka fassara nadhira dan da wai al-intizar ai wanda ya ba saba wa yaran larabci kuma da ibnu taymiya ya fada wasu littafan sa ya ma saba wa yaran larabci fassara shi da wannan lafazin to Ahmad bin Hanbal da yazo sai ya fassara shi da yadda magabata suke fassara yace wannan hadisi to wannan hadisin wa ma ashbahu hadhal ahadis hadhihi al ahadis wa ma ashbahu hadhihi al ahadis da abin da yake ba da ire-iren wa'annan hadisan Ibn Hanbal yace nu'minu biha wa nusaddiqu biha muna yin imani da su kuma muna gaskata wa'annan hadisan yanzu da Ibn Qudama mai yake so yayi maka ana bayan ya maka waccan shimfidar cewa Allah ga yadda yake ga yadda yake ana tabbatar masa da sifofinsa da Qur'ani suka zo a Qur'ani da wannan manzon Allah ya tabbatar a hadisai ingantattu da sauran bayanan da wanda ya gabata to dan sai yake so ya nuna maka wannan ba wai shi ya kirkiri wannan aqidar ba aqida ce tawa ta magabata aqida ce ta magabata shi yasa sai ka maka misali da wa'annan malama yana sai ya nuna maka wajibcin imani da nasoshin sunayen Allah da sifofinsa a yi imani da su kamar yanda suka zo a littafin Allah kamar yadda suka zo a sunna ingantacciya ta manzon Allah to in so yake baka misalai daga magabata da suke kan irin wannan aqidar sai ya ambaci Imam Ahmad bin Hanbal sannan zai zo nan gaba ya ambaci Imam Shafi'i zai zo ya ambaci cikin sahabbai Abdullahi dan Mas'ud zai zo kuma ya ambaci cikin tabi'ai abin nan zai ambaci Umar bin Abdul Aziz khalifan nan abin nan al-khalifa ar-Rashid wanda yana cikin daular Amawiyya yana cikin daular Banu Umayya wani khalifa da aka yi mai adalci wanda ya shekaru biyu yana mulki mai kama da na sayyidina Umar to shi ma ya faɗi wannan magana yana cikin a'imma wato ainihin na tabi'ai sannan zai zo ya ambaci maganan Imam Al-Auza'i shi ma wani shugaba ne wani imam ne na ahlus sunna a zamaninsa wanda duk zai kawo misalai akan maganganunsu
zai kawo banganin manyan malamai Imam Ahmad, Imam Shafi'i da kuma Abdullah ibn Mas'ud, sahabi ne na manzon Allah. Ya kawo maganar Umar ibn Abdul Aziz, sannan ya kawo maganar Imam Al-Auza'i. Zai yi hujja da maganganun su wajen tabbatar maka da cewa wannan abin da ya faɗa a wannan muqaddimar da yayi shine mai aqida ta Ahlus Sunna. Wannan kuma shine duk abin da zaka faɗa ya zama kana da magabata a kai. Iyaka an taqula qawlan laysa laka alayhi salaf. Ka shaidan kaka faɗi maganar da ba ka da wani magabata akan wannan, wani magabaci akan ta. Duk abin da zaka faɗa ya zama kana da magabaci. In kunta naqilan fasiha, abin da zaka naqalto zama ya inganta. Wa in kunta qa'ilan fadalil, in kuma faɗa zaka yi to me dalilin ka? Duk abin da zaka faɗa me dalili? Dalili daga magabata. Kar ka faɗi magana da baka da magabaci. To shi da abin da Ibn Qudama yake so ya yi maka anan. To sai ce Ahmad ibn Hanbal da yazo kan irin wannan hadisan suke magana akan Allah yana saukowa a sunan dare na karshe, ana ganin Allah a ranar gobe kiyama. Sai ya ce da abin da ya kama da wannan na sauran hadisai da ƴan bid'a suke faɗa da su, suke inkarin su, suke tawilin su, wasu ma suke kore su. To da yazo kan hadisan sai ya ce mai nu'minu biha wa nusaddiqu biha, muna yin imani da waɗannan hadisan kuma muna gaskata su, muna yin imani da waɗannan nassoshin cewa Allah yana saukowa zuwa sama ta duniya da abin da ya kama da haka. Ana ganin sa a ranar gobe kiyama da idanuwa, muminai za su ganshi da idanuwansu a ranar gobe kiyama da abin da ya kama da waɗannan nassoshin. Ahmad bin Hanbal yace nu'minu biha wa nusaddiqu biha, muna yin imani da su kuma muna gaskata su, sabanin ƴan bid'a waɗanda ba sa yin imani da su, bal ma fuskantar su suke da ƙaryatawa, wasu ƙaryata hadisan suke. In ka samu dan kalaka to zai dalmaka da wannan hadisan, wasu ƙaryata hadisan suke, wasu ta'tilin su suke gaba daya, wasu kuma su yi mai su yi tawili. Haka sai su kalubalance su ko da ƙaryatawa ko da tawili ko da tahrifi, sai ayi tahrifi, sai a ce yanziru yanzilu rabbuna, sai a ce yanzilu amru rabbina. Kaga ne al'amarin ubangijinmu yake saukowa, ba wai shi ubangijinmu. To shi manzo Allah bai san kalmar amru din bane, amma sai ya ce yanzilu rabb yanzilu rabbuna, zo zo yanzilu amru rabbi amru rabbina, yanzilu yanzilu amru rabbina. Kaga ne tahrifi, ka ƙara wani abu abinda baya daga cikin nassin hadisi. To aqidan ahlus sunna shine wannan nu'minu biha wa nusaddiqu biha la kaifa wala ma'na, ba tare da kayyafawa ba, ba tare da kuma bayyana mai la kaifa wala ma'na, ba tare da bayyana irin ma'anar da ƴan bid'a suka bashi ba. Nan da yake la kaifa, mu dauki kalmar la kaifa da farko, muna imani da waɗannan nassoshin, muna gaskata su ba tare da kwatanta kaifiya ba, mana ba ma bincike akan kaifiya. Da akwai masu kawo shubuhohi sai su ce to gashi Allah ya ce yanzilu an ce abin nan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, sai su ce kaifa yanzilu, ya yake saukowa. To kaifiyar ba wanda ya santa sai Allah, shi Allah yana saukowa kama ya sha'u, ko yanzilu kama sha'a, yana saukowa kamar yanda ya so. Ba wanda ya san girman Allah da kuduransa sai shi Allah, ba wanda ya san girman Allah ce maka wai abin nan ga yadda girman Allah yake kwatanta maka shi, ko ga yadda asalin wato kuduran Allah take kwatanta sai shi Allah. Da haka shi Allah shi zai bayanin girmansa, shi zai bayanin kuduransa, ka tabbatar masa abin da ya tabbatar wa kansa. Da haka mu ba ma bincike gaba da kaifiyar yaya yake saukowa, shin yana baro al'arshi ne yazo ya sauko sama ta duniya ya zama can al'arshin ba kowa, ko yaya yake yi? Wannan ba ma bincike akan wannan. Shin in ya baro al'arshin yaya abin zai kasance? An ce yana saukowa a sulusun dare na ƙarshe, to sulusun daren Nijar ba shine sulusun daren Makka ba, sulusun daren Makka ba shine sulusun daren Amerika ba, sassan duniya daban-daban ne.
a lokacin da mu nan muke sulusun dare su a wani gurin ba sulusun dare bane, saboda cikin wani lokaci daban ne. To yaya Allah yake saukowa a irin wa'annan yanayi mabambanta juna? To irin wa'annan tambayoyin duka ba ma kutsawa, ƴan bid'a suke yin irin wa'annan tambayoyin, ƴan bid'a suke yin irin wa'annan tambayoyin, domin sai a tambaye ka su dare da yinin waye halice su, waye halice a kalin din sassan duniya inda suke da mabambantan yanayi da lokaci, waye halice su? Allah ya halice su. Rana da watan da take gudana take suke gudana, waye halice su? Allah. To Allah da ya halice su, to yana da Allah da yake da ya halice su, yana da ikon ya sauka yanda yake so. Ku fahimta? Allah da ya halice su yake da ikon ya halice wa'annan abubuwa, ya caccanza musu yanayi. Da wanda kake tambaya to ya za a yi haka ya kasance, to Allah ya halice wa'annan abubuwa, don haka yana da kudura yayin yanda yayi abin da yake so, yana da ikon yayin yanda yake so, yana da ikon ya sauka yanda yake so, koda ko aqalin din sun bambanta da juna. Allah yana da ikon ya sauko yanda yake so. Wannan kai ne a tunaninka kake ganin ya za a yi haka ya faru, in kai ne hakan ba zai yiwu ba a cikin sha'aninka kai dan adam, amma shi Allah daban ne. Allah qadirun ne ala kulli shay, mai iko ne akan dukkanin komai, haka kada ka kutsa kanka cikin kaifiyar yaya yake saukowa, ba ruwanka da wannan. Ya ce yana saukowa, manzansa ya ce yana saukowa, ka ce yana saukowa, ka tsaya daga nan. Wani zai tambaye ka yake saukowa, ka ce al-kaifu majhul, yaya kaifiyar saukowan take? Abu ne jahiltacce, shikenan ka huta gurb, ka huta. Haka maganar ana ganin shi a ranar gobe kiyama, ba ma kutsa kai cikin yaya za a ganshi, yaya ake ganin sa. In an ce za a ganshi, to ai sai ya bayyana a cikin wani jiki da za a iya ganin sa, shi kuma Allah ba jiki bane, babu inda Allah ya taba cewa shi ba jiki bane, kamar yadda babu inda ya taba cewa shi jiki ne. Tabbatar masa jiki bid'a ne, kore masa jiki bid'a ne, ina fata fahimta. Dan ba inda yace ni jiki ne, kuma ba inda yace ni ba jiki bane, daka kalmar jiki babu ta a cikin maganar magabata. Jiki ne ko ba jiki bane, dai da kaga ana jiki ne ko ba jiki bane, to an shiga bid'a, an shiga magana ta bid'a. To sai su ce to kenan ai Allah sai ya zama jiki, sai abinda ya zama jiki ake iya gani, shi kuma Allah ya tsarkaka daga zama jiki, to da ya za a ce kuma ana ganin sa? Haka Mu'tazila da ƴan bid'a suke faɗa. To kutsawa cikin irin wannan kuskure ne, mu za mu tabbatar da cewa ana ganin Allah da ido, kamar yadda ake ganin wata a ranar 14, kamar yadda ake ganin rana a lokacin da babu girgije a sama. Wannan duk ma'ana ce ta hadisi, to muna yin imani da wa'annan hadisa, amma da wace kaifiya ake ganin sa ba mu san kaifiyar ba, domin shi Allah ba wanda ya san shi sai shi, shi kadai ya san kansa yanda yake. Yana zuwa a ranar gobe kiyama yace waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya zuwan nashi yake, ya zai zo? Wannan abu ne da ba mu sani ba, amma tunda yace waja'a kuma ya zo, an gane, to ya nuna cewa Allah yana zuwa, kuma zai zo a ranar gobe kiyama dan yayi hisabi. Amma yaya kaifiyan zuwan nashi zai kasance? Wannan abu ne jahiltacce. Za mu tabbatar da cewa yana zuwa, za mu tabbatar da cewa zai zo, amma irin zuwan da ya dace da me? Da jalalarsa. Da haka dai ahlus sunna muna yin imani da siffofi, muna yin imani da siffofin Allah da ya tabbatar wa kansa, manzonsa ya tabbatar masa, kuma muna ba su ma'anar ta larabci da take tare da kowace sifa, muna ba ta wannan ma'anan ta hakika ta larabci. Amma yaya kaifiyar sifar take? Wannan shine abinda ahlus sunna suke fawwalawa, abinda suke fawwalawa shine kaifiya ba ma'ana ba. Ma'anar za a tabbatar da ita yadda take a larabci, abinda ake fawwalawa shine kaifiya. To shine ma'ana yace wala, abinda la kaifa wala ma'ana, kalmar wala ma'ana abinda ake nufi da shi da wannan lafazin, ai ma'anar da ƴan bid'a suke fassarawa, to ba ma ba da irin wannan ma'anar, shine ma'anar wala ma'ana, ba tare da kaifiya ba, ba tare da bayar da tabbatar da irin ma'anar da ƴan bid'a suke
suke bawa sifofin ba, wanda shine tawili da suke yi wa sifofin, sai su bashi wata ma'ana daban ta tawili. Anan ba wai yana kore hakikanin ma'anar bane, domin ma'anar sananniya ce, kamar da Imam Malik ya faɗa, al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Da haka al-kayfu ma'lum, ashe anan da yake wala ma'ana abin al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul, to kaga a wajen magabata sifa din ma'luma ce, sifa din sananniya ce, ma'anar ma'anar sifar abin sananne tabbatacce. To wani zai zo ya ce gashi nan Ahmad bin Hanbal ya ce wala ma'ana, ba a tabbatar da ma'anan sifofin Allah, sai dai a tabbatar da lafazin, ba a tabbatar da ma'anar. Sai kuma masa a'a, ba haka yake nufi ba, shi ma inda zaka gane ba haka yake nufi ba, ko ma sauran littafansa, ko ma sauran littafansa ka gani me ya faɗa. Da haka nan da yake wala ma'anan, abin da yake nufi da shi haka, ba ma tabbatar da ma'anar da ƴan bid'a suke tabbatarwa a lokacin da suke yin tawili, su yi tawilin sifar su faɗi wata ma'ana daban wadda ba ita ba, ba ma yi wannan. Da haka da yake wala abin nan ce wala ma'ana, anan ba ma tabbatar, abin nan ba ma tabbatar da ma'ana, suka ce ai al-ma'ana allazi yuriduhu ahlu ad-dalali wa at-ta'wil, ko ahlu ad-dalali wa huwa at-ta'wil, ba ma tabbatar da ma'anar da wato batattun mutane ahlu ad-dalal wanda suke kan bata, wanda shi ne tawili, wannan tawilin da suke ba ma tabbatar da shi. Misali ahlu ad-dalal, mutanen da suke kan bata su da tawilin al-yadu bil qudra, dan sun zo kalmar yadu a Qur'ani sai su fassara shi da qudra, al-yadu hannu, da larabci aka ce al-yadu shine me hannu, su sai su fassara shi da qudra. Al-maji'u sai su fassara shi bi maji'i amrihi, zuwan al'amarinsa. An-nuzul kuma sai su fassara shi bi nuzuli amrihi, da abin da ya kama da haka. To irin waɗannan ma'anonin da su suka kirkira suka zo da su, to mu kore waɗannan ma'anonin muke, ba ma tabbatar da su, shine ma'anar wala ma'ana da Imam Ahmad ya faɗa. Ba wai yana nufin ma'anar da Allah ya faɗa ba, ma'anar da Allah yake nufi, to mu ba ma tabbatar da ita, ba wanda yake nufi ba. Shi Imam Ahmad bin Hanbal la yuridu nafyul ma'ana, adam baya nufin ya kore ma'anar allazi huwa ma'ana ma'ana al-kalam fi al-lugha al-arabiyya, baya nufin ya kore ma'anar wadda ita ce ma'anar ma'anar kalmar a lugar larabci, ba ita yake korewa ba, yana kore ma'anar da ƴan bid'a suka kirkira suka ba wannan kalmar. To ba ma ba da irin wannan ma'ana, sai dai mu bashi ma'anansa sananniya a larabci, domin a lokacin da yake faɗar wannan magana raddi yake yi ga su ƴan bid'a, raddi yake yi gare su. To yana musu raddi ne, da haka ashe abin da yake yin raddi shine mai ma'anar da su suka ba kalmar. To ba ma na farko ba ma kayyafawa, mukan tabbatar da wato nassoshin Al-Qur'ani da Sunna yanda suka zo, mu yi imani da su, mu gaskata su, amma kayfiyar sifar wannan muna korewa, ba ma tabbatar da wannan kayfiyar, domin kayfiya abu ne sananne, abin nan abu ne jahiltacce. Kayfiya abu ne jahiltacce, kamar da Imam Malik yake wal kayfu majhul. To haka bangaren ma'ana, to ma'anar da ƴan bid'a suka bayar muna korewa, muna kore wannan ma'anar da ƴan bid'a suka bawa kalmar. Da haka ashe nan babu wani abu na abin nan talbis, da akwai waɗanda suke kan waɗancan gurɓatattun mazhabobin da tawili da tafwidi da sauransu, sukan bibi irin waɗannan kalmomin da waɗannan manyan malamai suka faɗa, da yake akwai shubha a ciki, sai su sa a littattafansu, ce ai Imam Ahmad ma ya ce kaza,
sai yace ai imamu ahmad ma mufawwid ne yana yin tafwidi gashi yace la ma'ana wala ma'ana wanda wannan hayya ce ta al mufawwida imamu ahmad baya daga cikin al mufawwida shi yana daga cikin masu fawwala kayfiyar ne amma baya daga cikin masu fawwala ma'ana baya daga ciki siffofin Allah yana tabbatar musu da ma'anan su ne ta lugha wannan kuma abu ne wadihun ma'anar kowace kalma da larabci sananniya ce duk wata kalmar larabci da za a faɗa to ma'ananta sananniya ce ma'ananta ta zahiri sananniya ce to wannan ma'anan ta zahiri ita za a tabbatar Imam Ahmad yana daga cikin masu yin wannan da ka yace la kaifa wala ma'ana haka ne ko yace la kaifa wala ma'ana wala naruddu shay'an minha ba ma mai da wani abu daga cikin siffofin sunayen Allah da siffofin Allah ko wa'innan nasoshin ba ma mai da wani abu daga cikin wa'innan nasoshin da suka zo mai watsi da nassan saboda ya zo da abin da bai dace da san da san ranmu ba ba ma yin wannan la naruddu shay'an minan nusus kenan ba ma mai da wani abu daga cikin nasoshi kamar yadda yan bid'a suke yi su yan bid'a suna yin haka saboda ta saba wa hankulansu ce wannan nassin ya saba wa hankalinmu sai su mai da nassin sai su hukunta hankalinsu su yi amfani da hankalinsu ce to Imam Ahmad bin Hanbal ce mu ba ma yin wannan wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun ko mun san cewa tabbas abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne babu kuskure a ciki babu babu batarwa a ciki babu talbisi a ciki abinda manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne yana nan bisa ga hakikaninsa domin wannan nassin wanda ya ambace shi wanda ya zo da shi shine asdaqul khalqi alaihi salatu wassalam shine wanda yafi kowa gaskiya a cikin halitta shi da yazo da wannan allazi la yanchiqu anil hawa wanda baya fadar sarrai baya fadan sarrai al-amin al-ma'mun amintacce ne abin amincewa alayhi salatu wassalam daka duk abin da yazo da shi gaskiya ne zamu tabbatar da shi ala zahirihi wa ala haqiqatihi canza masa zahiri mu ce ba shine zahirinka ba wannan kamar kana ma zargin manzon Allah ne cewa yazo da wani abin da zai rikita mutane ya zaka zo da abu da wata ma'ana wanda ba ita ce zahirinsa ba ko mai amfanin yin haka daka annabi yazo dan yayi bayani duk abin da yazo da shi kuma yazo da shi ne bayani filla filla a bayyana filla filla duk abin da yazo da shi an sauka masa alqur'ani ne tubayyana linnas dan ka bayyana wa mutane to ba daga ayya ba mu wata ma'ana da za ta rikitar da mu har mu rika neman mu canza mata ma'ana mu awwalata mu tawili ko mu yi kaza ko mu yi kaza wai abin ya saba wa hankalin mu ba zai yi manzo Allah ya wannan ba da haka wala naruddu shay'an minha ba ba mai da wani abu daga cikin nassoshi da manzo Allah ya zo da su muna tabbatar da su yanda suka zo da ma'anan su wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasulu haqqun ko mun san cewa duk abin da manzo Allah ya zo da shi gaskiya ne wala naruddu ala rasulillah ba ma yin raddi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ahlud dalal suke yi su ahlud dalal raddi suke wa manzo Allah manzo Allah zai ce yanzilu rabbuna su kuma su ce yanzilu amrihi abinda su ce yanzilu amruhu ce ai al'amarin sa ne yake sauka ko su ce yanzilu amru rabbihi al'amarin ubangijin sa ne yake saukowa ba ubangijin ba shi manzo Allah da yake cewa yanzilu rabbuna sai suka yi manzo Allah raddi suka ce a manzo Allah ba haka abin yake ba yanzilu amruhu wannan raddi ne gyara suke yi wa manzo Allah kamar a fakaice suna cewa manzo Allah bai bayyana hakikanin abin yanda yake ba shi cewa yanzilu rabbuna to ba haka hakikanin abin yake ba abin da yake daidai yanzilu amruhu wannan menene gyara ne ko ba gyara bane gyara suke yi wa manzo Allah istidrak ne wannan ala rasulillah wannan istidrakun ne ala rasulillah haka da yake waja'a rabbuka a qur'ani suratul fajr ayata 22 waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai su ce waja'a amru rabbika wannan shi ma kaga gyara ake wa qur'ani nan ana cin gyaran Allah ma gaba daya waja'a amru rabbika shi Allah ya ce wa jaa rabbuka, shi Allah bai san amrun ba, me yasa bai kawo shi ba?
Ahlus sunna ba sa yin wannan, ba sa cin gyaran Allah, ba sa cin gyaran manzon Allah. Wa jaa rabbuka su ce wa jaa rabbuka, wa jaa abinnan yanzilu rabbuka su ce yanzilu rabbuka. Yaya saukowar take wannan jahiltaccen abin? ولا نصف الله ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه فباما صفه الله ده فيده ابن ده صفه كانسا دش لك اهل السنه دي سكيي با كركلا سكيي با باسا صفه الله ده ابن ده باشي صفه كانسا دش با دومن سورايان الله ده صفوفنسا توقيفيه ني توقيفيه ني با كركلا Ahlu sunna ba sa sunawa ubangijinsu wani suna ko su sifata shi da wata sifa sai suna ko sifar da ta zo a Qur'ani ko sunna ingantacciya. Daka a wajen magabata ahlu sunna ba sa kirkirawa Allah suna daga kan kansu, ba sa kirkirawa Allah sifa, wanda wannan ka'ida ce annal asma wa sifat tawqifiyya, sunayen Allah da sifofinsa ba a kirkirawa, kowa zai zo ya tsaya sai an bashi, sai dai kabi ba wai ka kirkira ba. Abinda Allah ya tabbatar wa kansa na suna shi za a tabbatar masa, wanda manzansa ya tabbatar masa a hadisai ingantattu su za a tabbatar. Ba a tabbatar wa Allah suna ko sifa sai wanda Al-Qur'ani ya tabbatar da kuma sunna ta ba'iki sallallahu alaihi wasallam. Yasa yace wala nasifu Allah bi aksa bi aksara mimma wasafa bihi nafsuhu, ba ma sifata Allah da sama da abinda ya sifata kansa da shi. Mu ƙara akan wannan, ba ma ƙara ba, muna tsayawa ne iya inda Allah ya sifata kansa, iya inda manzansa ya sifata shi, bila haddin wala ghaya, ba tare da iyakancewa ba, ba tare da kai wata makura ba. Bila haddin wala ghaya ma'ana ba ma kayyafa sifofin Allah, ba ma fadar kayfiyya ta sifofin Allah yaya kayfiyyar take, har mu ambata musu wata iyaka iyakantacciya ko wata gaya, mu ambaci wata gaya ko kayfiyya. Ba ma iyakancewa, ba ma kai su zuwa ga wata makura, sannan kuma ba ma kwatantawa. Wannan baya daga cikin aikin ahli sunna, baya daga cikin aikinsu, domin yin hakan abu ne da ba zai yi ga wani ba, abu ne da ba zai yi ga wani dan adam ba. Yace ya san iyakokin sunayen Allah da sifofinsu, ya san iyakarsu ko ya san yawarsu ko ya san iyakarsu ko ya san gayar makurarsu ko ya san kaifiyarsu, ba wanda ya san wannan, Allah kadai ya sani. Haka abinda Allah ya faɗa shi zaka faɗa, wanda ya tabbatar shi zaka tabbatar, ba ƙari ba rage. Laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir, ba wani abinda yake yin kama da shi, shi Allah kuma shi Allah mai ji ne mai gani, wanda zo a suratu shura aya ta 11. Wannan aya mai daraja ita ce ka'ida a wannan babi, Allah mai girma da baya, ba wani abinda yake yin kama da shi. Yana da sunaye da sifofi wanda ba sa yin kama da sunaye da sifofin halitta, ko da ya kasance ana sifata halitta da irin waɗannan sifofin, a ce wane yana ji, ce mutum yana ji, sannan kuma a ce Allah yana ji, mutum yana gani a ce kuma Allah yana gani, wane yana magana kuma a ce Allah yana magana. Duk da ka ji an yi tarayya wajen mai suna ko sifa, yana ji Allah yana ji, shi ma kuma halitta yana mai yana ji, amma kuma akwai bambanci mai girman gaske tsakanin jin Allah da dan adam, ba iri ɗaya bane. Sifofin mahalicci da sifofin halitta akwai bambanci tsakani, ko da mun ji sunan iri ɗaya, to kawai mun ji a ranmu cewa wato abin nan kaifiyar ba iri ɗaya bane. Da haka ba a kwatanta sifofin Allah mai rahama da sifofin halitta, sai dai kawai mu yi imani cewa sifofin Allah suna dacewa da shi ne, kuma ke bantattu da gare shi shi kadai, ba wai wanda yake yin kama da shi a cikin waɗannan sifofin. Haka su ma sifofin halitta sun ke bance su ne su kadai, kuma sifofi ne da suka dace da su. Amma shi Allah laysa kamislihi shay'un, ba wani abu da yake yin kama da shi, jin wani ba irin na wani bane, hatta halittar ma zaka ga jin wani yafi na wani, wani yafi wani ji, wani yafi wani gani, wani yafi wani karfi, har a cikin halittar.
a cikin halittun ma hannun wani halitta ba irin na wata ba, hancinka ba irin hancin takalmi bane, haka ne, hannunka ba irin hannun moda bane, kafarka ba irin kafar kujera bace, ba irin ta akuya bace, kaga kana da kafa akuya tana da kafa, amma kafar kowa daban, sifar kowace kafa daban. Haka sai a ce fuskar bango, fuskar katanga, fuskar daki, fuskar kaza, kai ba kuma kana da fuska, kaga ashe in an sifata Allah da fuska ba nuna yayi kama da irin sifar halitta, haka babu kamantacce ne a tsakanin siffofin mahalicci da siffofin halitta, dan ya riga ya kore wannan, ya ce laysa kamislihi shay'un, wanda sai zama raddi ne ga masu tashbihi. Sannan karashin ayar da yake wa huwa sami'ul basir, shi kuma raddi ne ga ahlut ta'til, shi kuma ayar gaba ɗayan ta raddi ce, raddi ne ga ahlut ta'til, waɗanda su kuma suke kore sunayen da siffofin gaba ɗaya. Allah ya tabbatar wa zatin sa sunaye da siffofi, yace wa huwa sami'ul basir. As-sami'u suna ne daga cikin sunayen Allah, al-basiru suna ne daga cikin sunayen Allah, as-sam'u wal basaru kuma siffofi da guda biyu wanda Allah ya sifanta da su. Yace innani ma'akuma asma'u wa ara, ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani, a Taha aya ta 46. Asma'u ma'ana shi Allah yana ji, Allah yana ji kuma yana me, yana gani, asma'u wa ara, yana ji yana gani, ma'ana yana ganin abin da halittunsa suke yi kuma yana jin abin da suke faɗa. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah mai gani ne game da abin da kuke aikatawa, mai gani ne, ba wani abu da yake buya ga Allah daga cikin ayyukan bayinsa. Shi yasa yake alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwa samiul alim, Allah shine wanda yake ganin ka lokacin da ka miƙe da kuma jujjuyawarka cikin masu sajada, domin shi mai ji ne masani. A Shu'ara yace wa annabi Musa da Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara, ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani, ma'ana yana jin abinda Fir'aun yake faɗa kuma yana ganin abinda yake aikatawa. Shi yasa Ahmad bin Hanbal yake cewa laysa kamislihi shay'un huwa samiul basir, laysa kamislihi shay'un, nan yana raddi ga an tashbihi, ba wani abu da yake yin kama da Allah. Ko kaji Allah ya ce yana ji, wani shi ma kuma can an ce yana ji. Ko kaji Allah ya sifata kansa da wata sifa, kuma kaga halitta ma suna da irin wannan sifar, ka sani sunan ne kawai amma sifar daban-daban, domin shi laysa kamislihi shay'un. Su kuma masu korewa su ce Allah ba ya da siffofin, zatun ne mujarradun ana sifat. Allah sai ya kare ta sai ya ce wa huwa sami'ul basir, kaga raddi ne ga kowane bangare daga cikin wannan yan bid'a. To wannan magana ta Imam Ahmad bin Hanbal bata kare ba, saboda wancan dogon ta'kibi da muka yi shi ya cinye mana lokaci. Wancan magana da malam yayi ta baya, magana da ta wuce a baya, muka kawo maganganun malamai wajen kawo gyara, to ya ci mana kusan minti 30. Shi yasa karatun namu bai mai bai abki ba. Na so mu zo karshen maganar Ahmad bin Hanbal, in mun zo da shi na gaba mu tashi kan maganar Imam Shafi'i, amma haka za mu hakura, in mun zo da shi mu zuwa sai mu ci gaba da wannan bayani da Ahmad bin Hanbal yake yi, sannan mu ci gaba da sauran bayanai. Kar mu yi gaggawa, mu bi abin a hankali insha Allah, dan mu samu fa'ida. Da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu lada, kurakuri Allah ya yafe mana. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله